Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. Sai Clow House 1530 matsakaicin zango, masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Niger za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya fara'a normal da Allah da kuma niya kana masu na'uran computer a lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku yau talata 27 ga watan Yuni na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayone daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan da wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Grace abamu kanan labaran
to Ladan kotun kolin Amurka ta ce za ta yi nazari akan umurnin shugaba Donald Trump na takaitawa wadansu kasashe shiga Amurka to amma a halin yanzu za a iya yin aiki da wadansu bangarorin wannan umurni. Prime Minister Britania Theresa May ta yi kokarin bayo miliyoyin 'yan kasashen Turai da suke zama a kasar tabbacin cewa ba za a dagula rayuwarsu ba da ta iyalansu bayan Ingila ta fice daga kungiyar tarayyar Turai. Kana ofishin kasafin kudin majalisar dokoki da bashi da alaka da bambancin siyasa ya ce Amurka miliyan 22 ne ba za su sami inshorar lafiya ba karkashin sabon tsarin kiwon lafiya na majalisar dattijan Amurka.
To ma da lakanin labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa hukumar zaben Najeriya ta sa ranar 3 ga watan gobe a ranar tantance karyen da za ta yi ma wani sanata.
Wannan rana ce za a sanar da a ina ma za a yi tantancewar kuma a wani wani lokaci za a dauka kuma a wace rana ne za a yi.
Mu ma yau na je kotu na ja hukumar zabe zuwa kotu yau kuma na nuna cewa duk kawai ruba ne ƙarya ne kuma gwamnan kogi shi ya sa ake wannan hakan da yake yi kuma mutanen mu ba su suka sa hannu ba.
To a biyo mu cikin shirin mu za a je cikakken rahoton haka kuma muna dauke da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Tare da salama masu saurari barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Kotun kolin Amurka ta ce za ta yi nazari akan umurnin shugaba Donald Trump na takaitawa waɗansu kasashe shiga Amurka. To amma a halin yanzu za a iya yin aiki da waɗansu bangarorin wannan umurni. Waɗansu kotuna biyu sun dakatar da amfani da umarnin, ɗaya a jihar Hawaii ɗaya kuma a Maryland. Kotunan ɗaukaka ƙara daban-daban sun goyi bayan hukuncin jihohin biyu. Ra'ayin kotun kolin Amurkan dai ya saba hukuncin da kotunan suka yanke a baya. Kotun ta goyi bayan haramtawa matafiya daga ƙasashen Libya da Iran da Somalia da Syria da kuma Yemen shiga Amurka da kuma dakatar da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka. Sai dai alƙalan kotun sun ce ba za a haramta wa 'yan ƙasashen ƙetare da ke da dangantaka da zahiri da wani mutum ko kuma wata cibiya ba Amurka su shiga ƙasar.
Prime Minister Britania Theresa May ta yi kokarin baiwa miliyoyin 'yan ƙasashen Turai da suke da zama a ƙasar tabbacin cewa ba za a dagula rayuwarsu ba da iyalansu ba bayan Ingila ta fice daga cikin kungiyar tarayyar Turai a shekara ta 2019. Theresa May ta yi tayin wanda ba 'yan asalin kasashen kungiyar tarayyar Turai 'yancin zama a Birtaniya kamar kowane bature da aka haifa a Ingila da waɗanda aka haifa a Scotland da kuma Wales da kuma damar kula da lafiyarsu da ilimi da samun tallafi marasa galihu da kuma kuɗin fensho. Za a yi amfani da dokokin ƙasar Birtaniya a kan al'ummar kasashen kungiyar tarayyar Turai ba tare da la'akari da dokokin kotunan kasashen Turai ba. A wani sako ta gabatar, May ta faɗa wa kimanin 'yan kasashen Turai miliyan 3.1 da ke zaune a Birtaniya cewa muna so ku zauna, ta ce burinta shi ne ta ba dukkan waɗanda suke zaune a Birtaniya a halin wato yanzu tabbacin cewa ba za a ce su fice daga ƙasar ba lokacin da Birtaniya za ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turan.
Ofishin kasafin kuɗin majalisar dokoki da bashi da alaka da bambancin siyasa ya ce Amurka miliyan 22 ba za su sami inshorar lafiya ba ƙarƙashin tsarin kiwon lafiya na majalisar dattijan Amurka da zai maye gurbin tsarin kiwon lafiyan talakawa da aka fi sani da Obamacare. Ya rage adadin waɗanda ba za su sami inshorar ba ƙarƙashin tsarin majalisar wakilai da mutane miliyan 1. sai dai ba lalle ne wannan bayani ya sauye ra'ayin yan majalisa da suke shirin kada kuri'ar kin amincewa da tsarin inshorar na majalisar dattijai da zai mai gurbin wanda tsohon shugaban kasa ya samar da ake kira Obamacare ba. Shugaba Donald Trump ya bayyana yan jam'iyyar Democrat da ke adawa da tsarin a matsayin yan hana ruwa gudu domin kin taimakawa yan jam'iyyar Republican samar da tsarin da zai mai gurbin wanda aka kafa doka akai karkashin shugabancin Barack Obama. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Litinin cewa yan jam'iyyar Democrat ba su da manufofi ko dabaru, abinda suke yi kawai shine sa kafar angulu ga tsarin da kuma yin korafi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka kenan birnin Washington DC. Shugaban kasar Brazil Michel Temer ya ki sauka daga karagar mulki duk da yiwuwar fuskantar tuhuma bisa zargin cin hanci da rashawa da kuma durkushewar farin jininsa a idanun al'ummar kasar. Babu abinda zai wargaza mu, ba ni ba, ba kuma ministoci na ba, inji Temer yayin da yake sa hannu akan wata doka jiya Litinin inda ya bayyana cewa gwamnatinsa ba ta da wani shirin ko ta kwana na bacin rana. Wani kididdigan jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ya nuna cewa goyon bayan da yake da shi ya yi ƙasa ainihin zuwa kashi 7 cikin 100. Al'ummar ƙasar Brazil suna matuƙa adawa da zaftar kuɗin fensho da kuma waɗansu garan bawul yayin da ake ƙoƙarin fitar da ƙasar daga komadar tattalin arziki. Haka kuma ana sa ran babban mai shigar da ƙara na ƙasar Brazil ɗin zai tsaya da shawara yau Talata kan ko za a tumi tema da laifin zarmiya da karɓar toshiya da hana doka aikinta da kuma zama memba wata ƙungiya mai alaƙa da miyagun laifuffuka.
Daga ƙarshe an samu ƙonan na gawar ɗan jaridan da ya ɓace a jihar Michoacan da ke yammacin ƙasar Mexico, abinda ya sa adadin 'yan jaridan da aka kashe a ƙasar bana kawai 7. An sace Salvador Adem, daraktan wata tashar talabijin a ƙasar 6TV. A ranar 11 ga watan Mayu a birnin Nueva Italia da ke tazara kilomita 400 daga birnin Mexico. Jami'an jihar sun faɗa jiya Litinin cewa an samu gawar Adem da aka ƙona a tsakiyar watan Yuni. Ana kuma tantance ta hanyar gwajin ƙwayar halitta. An sace Adem ne bayan da aka fito da wani fitaccen ɗan jarida Javier Valdez daga motarsa aka kashe shi a tsakar rana a Culiacan, jihar Sinaloa ta ƙasar Mexico. Kwamitin kare 'yan jarida mai shalkwata a birnin New York ya ce an kashe 'yan jarida 40 a Mexico bisa dalilan da aka tantance suna da alaka da ayyukansu tun daga shekara ta 1992. An kuma kashe waɗansu 50 a lokacin ƙarƙashin waɗansu yanayi da ba a tantance ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. To madalla yanzu ana iya cewa 'yan Najeriya sun fara farga kenan, domin kuwa mutanen yankin jihar Kogi a Najeriya sun kuduri yin wa sanatansu Dina Milaye kiraye, har kuma hukumar zaben kasar ta sa ranar tantance wannan kur'an kiranyen. Kamar yadda mai magana da hukumar Aliyu Bello ya shaidawa Nasir Adamu Ilkaya, amma sanatan ya ce tuni ya ɗauki mataki.
Abin da yake faruwa shi ne hukumar zaɓe ta ƙasa ta tsaye da ranar 3 ga watan 7 na mai zuwa kenan, domin ta fito da tanade-tanaden da za a yi na gudanar da wannan tantancewa. Wannan rana ce za a sanar da a ina ma za a yi tantancewar, kuma tsawon wani lokaci za a ɗauka, kuma a wace rana ne za a yi.
Wato Aliyu, abinda mutane za su so su tambaya shin irin wannan in ya faru mutane ne za su gudanar da wannan zaɓe da kansu, ko kuma hukumar zaɓe za ta tura jami'an ta ne su kula da irin wannan zaɓe na jin ra'ayin jama'a?
A rukunin farko wajen tantancewa hukumar zaɓe ce take gudanarwa da kanta tare da jami'an ta, kuma idan aka zo gudanar da ƙwarar kirinye din iya gwargwadon adadin mutanen da ake bukata. Idan kuma zaɓe za ta samar da waɗanda da ake bukata don gudanar da wannan aikin a cikin ma'aikatanta, shi kenan ba sai an bukaci waɗansu na waje ba. Idan kuwa har yawan waɗanda da ake bukata don gudanar da wannan aiki ɗin ya fi ƙarfin yadda kuma zaɓe za ta samar a ƙashin kanta, to ana iya ɗaukan irin jami'an yi wa ƙasa hidima a gudanar da wannan aiki ɗin.
abinda nake nufi a yanzu shin ba mutanen ne suka yi sanyanu suka kawo muku sakamako da kansu ba?
To abinda yake faruwa shine takardu aka kawo, in ka gan su zamu ce jikunkuna da dama, wanda kowace takarda da ke dauke da sunan mutumin da aka ce shi din ne, mu sai mun bincika mun tantance cewa shin shi din ne da gaske, ta hanyar duba sunansa a cikin kundin masu jefa ƙuri'a na wannan mazaba din. Kana in mun tantance mu ganshi mu duba shi ne, kana daga baya kuma a fitar da sakamakon wannan tantancewar a ga cewa abinda aka faɗi din yayi tasirin da za a iya zuwa a gudanar da zaben shi kiran yadi.
Misali yanzu kamar a mazaba mutum yana ganin bai dada wakilcin wani dan majalisa ba, ya nuna kenan sai ya ci gaba da bin gida gida yana sa mutane suna sa hannu, in ya gama tara abinda ya ga dace sai ya kawo muku.
To wannan dama haka doka ta tanadar, a duk lokacin da aka sami wani wanda yake kan kujerar wakilci a majalisar tarayya ko a majalisar jiha, lokacin da mazabarsa ta ga cewa ta kosa da irin jagoranci da yake mata ko wakilci da yake mata, to haƙƙinta ne ta haɗa kanta ta kuma kawo kundin ƙorafi ɗauke da sunannakin waɗanda suke so a cire musu shi. To mu kuma sai mu tantance wannan, a kuma je a yi ƙuri'ar kiranye ɗin daga baya, idan ya tabbata abinda aka faɗi ɗin an taras, mafi yawancin waɗanda suka ba su son wakilcin nasa sun zarta rabin adadin mutanen da suke cikin wannan mazaɓa ɗin, to ƙuri'ar kiranyensa za ta tabbata kenan, sai a yi amfani da wannan sakamako kana a janye wakilcinsa.
Shi ma Dino Milaye ɗin Madina ta samu zaman zantawa, shi ma Dino Milaye ɗin wakiliyarmu Madina Dauda ta samu daman zantawa da shi akan wannan batu, kuma ta fara tambayansa ne shin yana sane da wannan mataki, idan kuma ya sani shin me ake ciki yanzu?
Ina da labari na gani a talabijin, amma har yanzu ni ban samu wani wasika ko kuma takarda daga hukumar zabe ba, amma yau na je kotu na ja hukumar zabe zuwa kotu yau, kuma na nuna cewa duk kawai ruba ne ƙarya ne, kuma gwamnan Kogi shi ya sa ake wannan haukan da ake yi, kuma mutanen mu ba su suka sa hannu ba, zuwa kawai suka zauna sun samu rajistan INEC sun samu sunan mutane kuma sun sa signature da kan suka zauna suka sa mutane signature su, ba maza bana ne suka yi wannan bomba, kuma ƙarya ce kawai da aka hada, kuma ba inda za ta ce. Kuma mun riga mun lura cewa ma akwai wanda ma ba su da rai sun riga sun mutu, akwai sunansu a cikin wanda suke cewa wai suna kira cewa koma gida, kuma wannan duk ƙarya ne na gwamnan Kogi. Kuma abin da yasa yake wannan dan ya ga suna kira gare shi ne cewa ya biya albashi wata 17 bai biya masu aiki albashinsu ba, ɗan pension sun fi shekara ɗaya ba biya pension a Kogi ba. Makarantun Kogi gaba ɗaya daga university zuwa polytechnic da college of education wata 5 suna kulle, likitoci a Kogi ba sa aiki, ba a gyara sun surutu wanda sata ba abin da yake yi, kuma yana son kowa ya yi shuru. Ni kuma na riga na lashe ta Kogi, ba zan yarda ba, dole zan goyi bayan talakawa in nemi ƴancinsu, kwatunsu ƴancinsu, kuma ni ba abin da ya haɗa ni da gwamnan ban da cewa kawai ya bi albashin talakawa kuma ya gyara mana gari.
Tunda baka samu wasiƙa daga hukumar zaɓe ba, me yasa ka kai su kotu?
Abin da ya sa na je kotu, ka'ida ya nuna cewa section 36 na constitution, kashi na 36 na constitution na ƙasa ya nuna cewa duk abin da za a yi a yi fair, ya kamata a bani wannan petition din da suka rubuto da kuma list din wanda suka sign signature din nan, sannan kuma an duba ni ma sai bari na wa response, kuma har yanzu ba mu samu wannan ba, kuma na mun nuna mu cewa duk maganan ƙarya ne, kuma mun nemi kotu ta dakatar da maganan sai an tabbatar da wannan.
Baka da wata takarda a hannu na shaida cewa an kai wannan koke-koke ko takardan korafi zuwa hukumar zaɓe?
Abinda an nuna a talabijin, an nuna a rediyo, kuma na ga cewa ita hukumar zaɓe ta fito ta ce sun karɓi wa'annan takardun da petition daga hannun ma'asadan da suka kawo, saboda haka dole ni ba sai na jira ma sun sami sun yi takarda ba, kuma ni ban samu ma babji arewa ba su nuna takarda ba, amma mun zama mun kai ƙara kotu don muna da hujja cewa wannan ba wai an yi don Allah da Annabi ba ne, kuma maza ba na ne suka yi ba, ƙarya ce kawai aka hada, kuma kowane ƙarya ma ai akwai ranar tsarin abin da ta, kuma mun nuna cewa wannan kawai dai gwamna ne ya sa aka yi wannan.
To na gode ƙwarai distinguished.
Na gode.
Yau, wato Allah ya bada kai lafiya.
ba kushi da gaba ba alheri bane ba gudi bi laberia iri haka inda ya kai su gudi bi kongo iri haka inda ya kai su gudi bi seralewa iri haka inda ya kai su gudi bi burundi iri haka inda ya kai
To a biyo mu a cikin shirin zabe ko nadi domin jin ƙarin bayani game da wannan batu. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sado mu duku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Ina fatan ana ci gaba da morewa bukukuwan sallah. To a shirin mu na makon gobe in Allah ya kai mu zamu fara kawo muku muhawara tsakanin kungiyoyin arewacin Najeriya masu sabanin ra'ayi game da makomar Najeriya din musamman bayan wa'adin da ɗayan su ta yanka wa ƴan kabilar Ibo na su bar yankin kafin ran 1 ga watan Oktoba shekarar nan da muke ciki
wanda duk yake a'a shi baya san Najeriya yana so ya kasar kansa a ba shi dama ya kasar kansa dan mu zauna lafiya
ya kamata a kira wani conference duk wani registered kungiyan arewa ta zo ta hada arewa house azo a ce ga abin da muke so mu yi kowa ya zo ya sa annu ba wai mutane kungiya guda 13 ko guda 15 ko mutane uku ko mutane da su je su zo na arewa a su ce ga abin da suka yi ba duk
girman kasuwar aba da kasuwar onicha babu mutumin arewa ko berebe guda ɗaya da yake da kanti a wajen nan daje da mutuwa idan mutumin arewa yi a kudancin Najeriya ba sa bada guri da za a iya binne mutum
waye inan da Kano matsalan maganar inan da Kano ba da yan arewa bane matsalan shi da federal government ne
lokacin da yaran ne yake ta zagi yake kacin mutuncin mutan arewa ka ji wani iba da yake zauna a arewacin Najeriya da ya fito yace yaran nan ba daidai yake ba
in October 1st ba ta ba harewa ba wasu suka je suka yi instigating crisis a kasar nan ba za a ce yan arewa suka tada jima ba
To sai a dakace zuwan wannan shiri. A yau muke kammala jin martanin da shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Adamawa a Najeriya wato Abdulrahman Abba Jimita yake mayarwa ga zarge-zargen da ake dadi ana ta yi mishi na cewa shine yake saka gwamnatin wannan jiha din cikin rikici saboda irin maganganun da yake na siyasa. Izuwa yanzu mun saka mishi da dama daga cikin waɗannan maganganun inda kuma ya bayyana dalilan da ya sa yi su. Cikin su har da wacce a kwanan baya inda yake cewa mutanen Adamawa a Atiku Abubakar za su fara baiwa ƙuri'a su in abin ya tsaya zaben shugaban ƙasa ne in Allah ya kai mu shekarar 2019 kafin su dubi wani su bashi.
Kowane ƙasa suna yi da nasu ne. Lokaci ya wuce da za mu zauna muna bauta wa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata lokaci ya wuce. Naka ne za mu tsaya a kan namu. Duk abin da zai faru.
To madalla to magana ta ƙarshe da zan sa maka ita wacce ta shafi jam'iyya ita ce ta kwanakin nan ita ce inda kake cewa da turanci
shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Adamawa kenan Alhaji Abdulrahman Abba Jimita ke makokawa da yadda ake wance kalar da jihar wajen nada mukamman gwamnatin tarayya inda ya ce idan har gwamnatin tarayyan ba ta yi komai ba a kai to ba labudda za su fice daga jam'iyyar APC.
Har yanzu kana nan kan wannan magana din?
Abin da ake magana shi ne ni a sani na a siyasa tun lokacin shagari idan aka kafa gwamnati idan wannan gwamnatin federal government jam'iyyanta ne take ci a jiha to tana kiran sunayen mutane wannan jiha su tura wanda za a ba minista wanda za a ba chairman na board wanda za a ba wa ambassador wanda za a ba wani appointment a parastatal ko a wani waje amma da aka zo wannan gwamnati Adamawa dai muna cikin jihohin da suka zabi Buhari gab da muka ba PDP a presidential election ya fi 100,000 amma da aka tashi nada appointment an nada sakataren gwamnatin tarayya ba tare da yawunmu ba mun san shi dan Adamawa ne amma ya kamata daga yawunmu an nada minister ba tare da yawunmu ba mun san shi dan Adamawa ne ya kamata da a ce an tuntube mu an nada ambassador ba mu yi APC da shi ba an nada ba mu san shi ba ba wai ko ba mu san shi ba personally mun san shi amma ba mu yi APC da shi ba to wannan nade in dai har za mu dauki gara mu kai sa'an nan wajen raba nakiya a ce mu ba mu isa ba to wannan ai babu dama mu ci gaba da tafiya da wannan jam'iyya har yanzu ina kan bakana in dai wannan tafiyan za a yi babu gyara ni Abdulrahman Abba ba zan bi wannan tafiyan ba, wanda kuma duk zai ji magana na ba zai bi wannan tafiyan ba.
To a ƙarshe abin da ke son tambayar ka Alhaji Abdulrahman, kai ka taɓa burin ka tsaya wata takara ta siyasa ko kana da burin ka tsaya wata takara ta siyasa nan gaba?
Ai coach na football baya shiga fili ya buga. Ni ban taɓa tunanin zan tsaya zaɓe ba. Na taɓa tsayawa ba wai ban taɓa ba. Na taɓa tsayawa chairman na local government namu a SDP da NRC. Allah bai bani ba saboda hada-hadanta na zo na lizin zaɓe. Daga lokacin ban sake yanka form in ce zan tsaya zaɓe ba. Dalilin fa'idin waɗannan 'yan adawan masu cewa Allah ya kai mu 2019 ko Allah ya sa yan tsaya zaɓe su ci mutunci na ba za su samu wannan ba. Sai dai ina tabbatar maka duk mai tsayawa zaɓe a Adamawa ya yi nasara. Yana so baya so sai ya haɗa da ni.
Alhaji Abdulrahman Abba Jimeta kenan shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Adamawa yake fayyace matsayinsa kan maganganun da aka jima ana zarginsa a kansu. To yanzu bari mu mai shiku ga kashi na ƙarshe na tattaunawa da Ibrahim Abdulaziz ya jagoranta tsakanin kwamishinan watsa labaran jihar ta Adamawa Alhaji Ahmed Sajo da rikakken ɗan siyasan jihar Alhaji Muhammad Iliyasu Gamawa.
Amma ka san akwai 'yan Atiku, akwai 'yan ɓangaren Buhari Osinbajo, akwai kuma 'yan ɓangaren
wannan 'yan ɓangaren Buhari Osinbajo da kansu wallahi ƙarya suke yi.
A'a to
ɓangaren Buhari Osinbajo a garin nan za a yi ba fozire banci bai ciki, ni Muhammadu Gamawa ban ciki, mutarinuman bai ciki, tukur daga faran bai ciki, ba wani memba da CFS da yake ciki wallahi ƙarya ne.
To kamar wannan ba, to kamar ai akwai sarin kungiyoyi
kuma wannan ba an yi ne saboda a je ayi wa'ansu 419 kuma an yi musu an samu kuɗi.
To
na
commissioner sai
mai da abu mai sauki,
gaskiyar magana, gaskiyar magana shine yau a Najeriya ko mutun ya yadda ko mutun kar ya yadda, ubangiji Allah haka ya hukunta. General Muhammadu Buhari shine shugaban jam'iyyar APC na Najeriya, shine kuma shugaban ƙasar Najeriya, kuma shi mu ga mutanen Adamawa shine ya kwato mana ƴancin mu, ya maida mana da mutuncin mu da martaban mu, don ubana da aife ne an kore shi ya gudu ya haura Kamaru, Buhari ya dawo mana da martaban mu da mutuncin mu, don haka mu ba mu da canjin Buhari. Anan kuma a gwamnatance anan Adamawa mu mun ga abin da Bindo yayi, hanyoyi kadai kalilan mun yi guda 129 a wannan watanni guda 22 ko 23.
Wai abun ba,
muna godiya ga Allah.
Ai tambaye
take kuma yau shine jagoran mu a APC a Adamawa, shine kuma gwamnan mu a APC a Adamawa.
Yanzu misali yau tunda shine jagora yau aka ce ga inda ya dosa, tambayar ita ce da zan sake maka tambaye shine kan cewa ƴan Adamawa idan shekarar zaben shugaban kasa ya zo waina ku sa dosa?
Mu muna gaya maka cewa gaibu sai Allah ya sani. A yanzu abinda nake gaya maka, Gabna Muhammadu Umaru Jibrila Bindo shine gabnan Adamawa, shine jagoran jam'iyyar APC a Adamawa. Anan muka tsaya, anan muke.
Awo to na gama ga dariya. Ku wai wace za ku yi? Hular za ku yi ko kuma bakar ko ko a wace ta ko kuma a'a za a ita zace ne idan shekaru
mu APC za mu yi. APC za mu yi. Kuma maganar 2019 mu barwa Allah sai lokacin da 2019 din ta zo. Batun kuma
ba za ku fidda
cewa ba za mu fidda, duk wanda Allah ya fiddo mana da shi in mun ga mutumin kirki ne za mu mara masa baya.
To
idan kuma shi wannan da yake ce yanzu, ko muna so ko ba ma so, ko jama'a suna so ko ba sa so, in shi ne Allah ya fiddo da shi, to dole ne mu musadu mu mara mishi baya. APC za mu yi.
Amma kai magana ai ka ce in mutumin kirki ne, to mu a wurin mu mutumin kirki ne, mutumin da ya jalta ta kai mutumin kirki.
To muna godiya, to muna godiya, to jama'a gashi mun dauko gangara, amma zan musu tambaya daya kafin mu nadi tabu mai shirin na tsake mai wuya. Gama bar in dagare ka kafin jaga shi mai girma commissioner shine ne cewa har yanzu dai ina fata kan cewa kun dan huce wani da haka wani shara ku ba da rikicin siyasar Adamawa da nan ne tushen rikicin siyasar Najeriya.
Rikicin siyasar Adamawa ni ina bai mai girma gwamna Bindo Umaru Jibrila shawaran da zan bashi, ni duk mutumin da ya ga yana masa katsalanda a cikin gwamnatinsa yana kawo cece kuce, to ya gaggawan sallamarsa. Kuma bari in gaya maka wallahi wallahi ba zan kama sunan mutum ba, amma akwai wanda yake kusa da shi wanda yake kawo masa wannan cikas, wallahi tallahi ni ina ga muku ku rubuta yau ku aje ku ne ƴan boko. In bin 2019 in Bindo ya gabar shi yamma zai yi, dan ya ce ma ba wanda ya cancance zama gwamna a Adamawa shi yake kusa da gwamna. Don haka wallahi tallahi ka rubuta wannan ka aje kai commissioner labaru, zaka ce Muhammadu Iliyasu Gama Maduguyan Adawa ya faɗi wannan magana.
dan akwai maganan da yayi
to muna goyar
yace a titi yana so ya dan jimaita ya zama gwamna yace ba wanda yake gabda ya zama gwamna kamar sa to kaga anan akwai matsala
to ba da mu wata kila su sani ko ba su sani ko kun san da wannan ko ba ku sani ba tukunna tunda ba mu
jira mu jagoran mu shugaban mu gwamnan mu shine Senator Muhammad Umaru Jibril Labindo
to muna godiya muna fata idan lokaci yayi wata kila su Muhammad ila su gama za su isa
eto sakan zai yi wuya dan ka san Buhari da guguwar Buhari ta zo kamar mun jagara ne aka sa a cikin kutubi ya yayo leda ya yayo kwalba ya yawo bawan masara har ya yawo can wanda za ta zo ta daure muku kafa ku da sai yadda za ku yi to dan haka cancanta za mu duba
to muna godiya kash me sararo na san zaka sa daura amma kash lokaci ya yanzu kuma muna godiya ga su manyan baki da muka tattauna su da shi kansa mai girma commissioner yada labarai da tsare-tsaren jihar Adamawa comrade honorable Malam Alhaji Ahmad Sajo da shi kansa madugun ɗan adawa amma fa a jami'a take mulki da mutuncin ina nufin Alhaji Muhammad Ila su gamawa dukkanin ku muna godiya amma da su gabaki da sai shi kansa jagoran shirin Aliyu Musa Fansokoto ni naku Ibrahim Abdulaziz ke fatan za mu saki saduwa a wani shiri nan gaba.
To gaishe ku malamai. To kamar yadda nace a ranar cewa Allah ya kai mu za mu so mu jin muhawara kan makoman Najeriya bayan wa'adin da wasu kungiyoyin matasan arewa suka yanka wa 'yan kabilar Ibo na cewa su tattara nasu ya nasu su bar yankin kafin watan Oktoba nan mai zuwa.
Sau nawa mutanen kudancin Najeriya suka fuskace Fulani su bar yankin su? Me yasa ba ku fito kun ce ba ku yarda da ake Fulani su bar yankin su ba?
In suna so su tafi a yi referendum su tafi amma ba wai mun na arewa mu fito mu ce an ba su lokaci kaza ba. Ina so ka fito yanzu ka ce kun yi kuskure akan declaration din na Kaduna wanda kuka yi.
To muna fata za a dakaci zuwan wannan shiri. To muna godiya ga baki mu na Adamawa Alhaji Ahmed Sajo da Alhaji Mamu Iliyasu gama da har da shi Alhaji Abdulrahman Abu Jimeta da kuma musamman wakilin mu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya kuma ya dauko mu tattauna din ya kuma na ita a madadin dukkan su ne Aliyu Mustafa Sakwata nan Washington a huta lafiya.
To madalla a gaida Aliyu da tawagar sa kafin mu karkare ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kai ce.
Kotun kolin Amurka ta ce za ta nazari akan umarnin shugaba Donald Trump na takaitawa waɗansu ƙasashe shiga Amurka to amma a halin yanzu za a iya yin aiki da waɗansu ɓangarorin wannan umarni. Waɗansu kotuna biyu sun dakatar da amfani da umarnin ɗaya a jihar Hawaii ɗaya kuma a Maryland. Kotunan ɗaukaka ƙara daban-daban kuma sun goyi bayan hukuncin jihohin biyu. Ra'ayoyin kotun kolin Amurka dai ya saba hukuncin da kotunan suka yanke a baya. Kotun ta goyi bayan haramtawa matafiya daga ƙasashen Libya da Iran da Somalia da Syria da kuma Yemen shiga Amurka da kuma dakatar da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka. Ofishin kasafin kuɗin Majalisar Dokoki da ba shi da alaƙa da bambancin siyasa ya ce Amurkawa miliyan 22 ba za su sami inshorar lafiya ba ƙarƙashin sabon tsarin kiwon lafiya na Majalisar Dattijan Amurka da zai maye gurbin tsarin kiwon lafiyan talakawa da aka fi sani da Obamacare. Ya rage adadin waɗanda ba za su sami inshora ba ƙarƙashin tsarin Majalisar Wakilai da mutane miliyan ɗaya. Sai dai ba lallai ne wannan bayani ya sauya ra'ayin 'yan majalisa da suke shirin kaɗa kuri'ar ƙin amincewa da tsarin inshora na Majalisar Dattijai da zai maye gurbin wanda tsohon shugaban ƙasar ya samar da ake kira Obamacare ba. Prime Minister Birtaniya Theresa May ta yi kokarin bayo miliyoyin 'yan kasashen Turai da suke da zama a ƙasar tabbacin cewa ba za a dagula rayuwarsu da ta iyalansu ba bayan Ingila ta fice daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai.
To madalla da taga tattun labaran mu kawo ƙarshen shirin halin yanzu da yake muna dan san dan dakikoki mun mika gaisuwa ta musamman ga waɗannan mutanen. Watan Babangida Ahmed na babban akanta ofishin gwamnatin jihar Niger da Hussein Ahmed tsohon shugaban hukumar tattara kuɗin shiga da Garba Aliyu muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda a Lagos da takwaransa magaja Ahmed mataimakin kwamishina a Cote d'Ivoire sai Isa Su ma'aikatan ilimi da Mudi Su tsohon jami'in kiyaye haɗura da Ibrahim Musa tsohon sanata a Zone C sai Mutari Zakari na bankin manoma da ke Sokoto. Yanzu Amadu Kwa da kowa nan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdul da Titiya na gabatarwa. Sai Chubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu John ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da hatsi mun dawo muku da wani sabon shirin.